Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci sakamakon tashin goren zagi da kayan abinci da na masarufi ke ƙara yi a ƙasar. Da hakan ya sa mutane da dama da masu karamin ƙarfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilinmu Hawwa Umar ta zanta da wasu magidanta kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya.
Sunana Ibrahim Muhammad. So da farko dai a bisa magana ta gaskiya wannan ɗin ƙasar nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda duba da yanayi yanda aka tsinci kai na wannan yanayin canji na rayuwa ko in ce nufa da abubuwa na rayuwa da suka bujiro ta inda ba a ma a tsammani. Da abin da kake tsammanin zai ƙaru da abin da baka tsammani duka. Ko ina da wanda ake a gida da wanda ake shigo da shi kowanne tasu shi ma rawa yake taka a wannan yanayi da aka tsinci kai. Duba da idan ka lura a da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karɓar naira 25,000 a wata, to za ka shiga da ita kasuwa za ka yi cefane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukanka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka. Wanda a yanzu saɓanin haka a yau idan naira 100,000 kake karɓa a wata, to ba na tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yadda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka. To iyali kowa ya sani, mata kowace ɗabi'unta daban-daban kuma dukan mu ma mazan ɗabi'unmu daban-daban. A sanda yanayi na magidanci yawanci muke cikin jin daɗi mun fiye nuna matanmu ga yanayin walwalar da muke ciki ba. Lokacin kuma na muka tsinci kanmu a cikin yanayi na rashin jin daɗi, misali irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu, za mu rinƙa ƙoƙarin kuma sai mun sanar da su cewar yanzu fa rayuwa ta canza. To iyali kamar yadda na gaya ma kowanne mata suna da ɗabi'u daban-daban, wata ta fahimci haka. Wasu ma ba za ta iya fahimta haka wai sabon duba da cewar a dama san da ake cikin jin daɗin damar ba sanin ya kake yin rayuwa take ba. So yanzu ma da aka shiga matsin za ta dinga ganin wata za ta ganin ai abin da kake yi na bayan ko na ɓoye haidin wasu abubuwa da kake yi na ɗabi'unka da wasu abubuwa da kake samu ɗauka take yi har yanzu ma a cikin wannan yanayin kake. To idan ba a kai zuciya nesa ba sai ka ga irin wannan lokaci da ake magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun saɓani da iyalansu.
Sunana Salihu Shaibi. Wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka, za ka ga cewar da ka ɗan sai wani abu sai ga ya zama rara. Ka san akwai kuɗin mota, akwai wane ne, komai ya ƙara kuɗi albashin ko baya ma kwana biyar ya ƙare. Kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana 25 gaba. Rayuwa dai alhamdulillah, amma dai albashi yanzu a cikin tsarin nan ba a yi, sai dai haƙuri gaskiya. Sun dai san yadda za a yi, in kana da yanda kake cin abinci yanzu sai dai ka yi canza plan. Inda ana ci su uku a ƙoshi yanzu sai dai a taƙaita saboda a samu a kai ƙarshen wata don a samu abin da za a ci.
Sunana Waltabir Indabawa. Ina da shekara kusan 53 ko da 4, amma tunda nake ni a rayuwa ta ban taɓa ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba. Domin ƙasashe da yawa a iya nazarin da ni na je Burkina Faso, na je Niger, na je Ghana, na je Togo, na je Benin, amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwa da ake ciki na rashin abinci ba. Kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada, dindindin mun san cewa an cire tallafin man fetur. Kuma amma gaskiya dai fura da dala babban abin da yake ganin ya jawo wannan abin, kamar rashin tunanin da gwamnati suke lokaci guda ban san dalili ba, zalunci ne ko menene ya kawo, amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci ya sa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan lokacin ya sa muka shiga cikin masifar rayuwa. Ai ni albashi na baya aure kwana 10.
Bayan nan su ma ƴan kasuwar ƙaurar da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya sun bayyana cewa rashin tsaro na daga cikin dalilan da ya sa manoma ba sa iya noma da hakan ya kawo koma baya wajen samar da abinci da sauran kayayyakin gona.
Ke sunana Ibrahim Barmasu Suleiman daga kasuwar Kaura Market. Malam Ibrahim, kamar da me da me ka kasa?
Ina sai da doya, lemu, tattasai, tumatir, carrot da sauran abubuwan abinci haka.
Kace dai a kayan masarufi da kayan miya ba a barka a baya ba.
Gaskiya bana sanin akwai wani abu wanda aka san shi a Najeriya ji wanda bana sayarwa.
Musamman ma kayan miya za a ce abu ne da ake amfani da su yau da kullun ko kuma in ce ko da yaushe ma. Yaya farashin su tumatir da albasa da tattasai?
Eh to gaskiya a halin yanzu dai farashin su gaskiya yana dan karuwa gaskiya saboda karancin shi. Saboda can daga arewa ma inda muke zuwa da shi. Mafi yawancin mutanen da suke noma shi ba sa da damar zuwa gonakin su su noma shi, yasa abin yake yin tsada yanzu ba kamar lokutan baya ba, lokacin da ana zaune lafiya a can arewa. Yanzu kuma sanadiyar rikice-rikice da ake ciki, abubuwan da sun yi tsada gaskiya ba kamar da ba.
To a ganin ka, kamar menene ya kawo koma baya wajen noma kayan miyan nan?
Gaskiya abin da ya kawo koma baya din biyu ne. Na ɗaya dai akwai matsalan daga man fetur da aka yi. Saboda idan aka daga man fetur a ƙasa, komai dole sai ya tsare, saboda dole sai da fetur din ake ɗauka wannan a kai can, a ɗauka wannan a kai can, a takaice dai a mota.
Masu sauraro, a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ƙarshen tattaunawar da 'yan kasuwar ƙaurar da ke Abuja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar, sai kuma Julie Leather Gresham. Sai makata da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.